daga muryar Amurka a Washington DC. Masauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin su ma dai na FM a Niger inda suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai a kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma a fada yanar gizon mu gaba daya ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Hafsat Bello dan mai so.
Sai kuma ni Usman Ahmad.
Masu sauraro yau Laraba 13 ga watan Yuni shekarar 2018 a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari. Zamu yi magana ne akan yadda gwamnatin Najeriya karkashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari ta maida 12 ga watan Yuni ta zama ranar demokradiyya a kasar maimakon ranar 29 ga watan Mayu kamar yadda aka saba.
Wanda kuma wannan rana ta 12 ga watan Mayu Yuni shekarar 1993 ce ranar da aka soke zaben da aka ayyana cewa kashimawa Olawale Abiola wato MKO shine ya lashe ko kuma ya ci nasara. Ita kuma ranar 29 ga watan Mayu shekara 1999 ita ce ranar da aka mika mulkin demokradiya lami lafiya tsakanin soja da farar hula.
Shin wace rana ce ta dace da ranar demokradiya ne a tsakanin waɗannan ranakun guda biyu a Najeriya?
Ainihi ranar da aka bada mulki daga soja zuwa farar hula wanda shine 29 ga watan Mayu 1999. Wannan rana tafi kowace rana muhimmanci ga mu ƴan Najeriya ga maganar demokradiyyar ƙasar nan.
An ce shekara ranar demokradiyya 1999 29 ga wata. Fa ita bace ranar demokradiyya. Wannan rana da aka soke zaben marigayi MKO Abiola ita tafi dacewa da a ce mata ranar demokradiyya.
So bayan tattaunawa a zauren muhawarar da gobe da zamu ji shi kuma aminin na ikara wato dan iya ya tofa albarkacin bakin sa, sannan kuma zamu ji amsoshin tambayar da muka muku a shafukan mu na abota duk dai game da wannan batu na ranar demokradiya a Najeriya.
To bari mu fara da amsoshin naku na tambayar da muka muku cewa menene ra'ayinku game da cece kucen da ake ta yi game da mayar da ranar 12 ga watan Yuni ko June a turance dan ta zama ranar demokradiya a Najeriya maimakon 29 ga watan Mayu da aka saba.
To amma ina ga tunda bari mu dan bari su dan ƙara taruwa kaɗan, bari mu je zuwa ga dan iya sai mu ji me yace tukunna.
Da gani na yau dan iya ce a gaskiya na ikaraka dan sabe, amma dai tunda azumi na dab da karewa ina fata za ka tsaya kana riki abinci dan ka koma kukkubebe. Na ce ka dai dan iya bar wannan magana, zo mu zauna mu yi maganar zabe. Don na ga da alamu shugaban kasa Muhammadu Buhari da makarraban shi so suke ƴan kasa su yi yabe. Shi yasa ranar demokradiya ma ya ce ranar 29 ga watan Mayu da muka sani a da yanzu ta rube. Ranar 12 ga watan Yunin da ake kira June 12 yanzu ita ce ranar demokradiyyar da ƴan siyasa za su sake sabon yabe. Shi yasa tuni wasu suka fara fadin a gaskiyar magana akwai manufa ta siyasa a lullube, musamman ga da ma duk lokacin da zabe ya taho ƴan siyasa kan fito fili koda koda a baya suna laɓe, musamman ma idan sun riga sun lura cewa kimar su na nema ta dan zube. Sai dai fatan mu shine kada wannan sabuwar ranar demokradiyya ta sa harkar siyasar wannan ƙasa ta cabe. Dan iya yace gaskiya na ikara naji fa sauyin wannan rana ya sa ƙasar ta dauki hargowa. Wasu sun ce ƴan siyasa majibintan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ne ke son tattara mai tarin tilin ƙur'un Yarabawa don a ganin su shugaba Buhari dai ya riga ya gama karbuwa a gurin Hausawan Arewa. Amma duk da haka wasu na ganin ai maida ranar 12 ga watan Yunin a matsayin ranar demokradiyya abu ne da ya cancanci yabawa, har ma suna cewa ai wannan ne zai kawo demokradiyyar kasar nan natsuwa. Ko da ke dai kuma tuni na ji wasu gaggan ƴan siyasan ƙasa daga bangaren adawa na cewa wannan kalan ru'u ne kawai da ka iya kawo wannan kasa dambarwa musamman ganin a cewar su babban wanda ya kamata ya jika jiyar wannan sauyi yanzu yana kushewa sannan suka ce ai shekarun gwamnatin Buharin uku bata yi wannan ba sai yanzu kawai kwatsam cikin gaggawa ta bugi kirjin bujiro da wannan sabuwar bid'a da suka ce gashi nan jikin gwamnatin na ta faman rawa nace ni ma dai dan iya gaskiya naji an ce wannan sauyi na ranar demokradiya a Nigeria shawara ce ta jagaba wato Bola Ahmed Tinubu da aka yi ittifaki shi shugaban kasa Muhammadu Buhari ya tasa a gaba shi yasa yanzu da ka kada yankin Yarbawan sai ka ji suna sai baba shi kuwa shugaba Buhari gaban al'umma wajen bikin wannan rana ta June 12 naji yana gaya wa iyalan marigayi a biyolan cewa ya tuba har ma yana cewa a manta da abin da ya faru domin daga yanzu ne kasar za ta hau kyakkyawar turba domin ya ce mai da ranar 12 ga watan Yulin ranar demokradiya zai magance matsalar da ta kawo gaba ko da yake dai mu ƴan kasa fatan mu shine ƴan siyasa su rinka dire mana daren roman demokradiya mu samu na kurba domin duk wanda ke kawo kasa ci gaba gaskiyar magana shi zamu zaba kuma ko ma wane ne ko daga ina yayi abin a zo a gani to zamu yaba albashi dai da sannu ta kai ga mun cimma burin mu na rayuwa cikin walwala ba tare da wata fargaba ba
to ba tare da wata fargaba ba dan iyan mu ma bari mu je ga sakonni kuma mu ji me mutane suka ce Umar babban yaya sabon gida yace fatan alheri ga ma'aikatan VOA tabbas wannan mataki yayi mana daidai fatan mu Allah ya kara wa shugaba Buhari lafiya
to Muhammad Sabiu sabon gida kuma yace to mu dai fatan mu wannan mayar da ranar 12 ga watan Yuni Allah ya sa shi ya fa alheri ga mutanen kasar ta Najeriya baki daya
Muhammad Bako Jadkori da magaran yace sun hada wannan sako da Abubakar Yakanaji suka ce hakan yayi daidai domin muna fatan hakan zai karfafa demokradiyyar kasar
to sai Muhammad Musa Dambam yace ni a gani na shugaba Buhari yayi dogon nazari da tunani wajen mayar da wannan rana ta koma 12 ga watan Yuli da fatan dai kwalliya za ta biya kudin sabulu
to amin amin yanzu kuma sai mu je ga tattaunawar da Nasiru Adamu Alhikai yayi da masu bambancin ra'ayi game da wannan batu na ranar demokradiyya
gani nan a Abuja inda yau wata kungiya ta taro don karrama ranar 12 ga Yuni inda nake tare da wanda ya shirya wannan taro Muhammad Sa'idu Mai Dalailu wanda yake matukar yarda da wannan rana cewa ta dace ta zama ranar demokradiya sai kuma Alhaji Mu'azu Labbo wanda shi kuma ya zo wajen taron yace kawai taron nan bashi ma da wani muhimmanci ya dace kawai a waze ba wani amfani amma bari mu fara daga gare ka me yasa kike gani ranar nan wacce dace da ranar demokradiya ba
a hakikanin gaskiya abin yasa na dauki wannan rana ba ta dace da ranar demokradiya ba shine ainihi ranar da aka bada mulki daga soja zuwa farar hula wanda shine 29 ga watan Mayu 1999 wannan rana ta fi kowace rana muhimmanci ga mu ƴan Najeriya ga maganar demokradiya kasan nan domin tun daga wannan rana ba a taba samun tsayen lokacin da aka yi shekara 16, 17, 18 muna shiga ta 19 ana tabbatar da demokradiya a Najeriya in ba daga wannan rana aka samu aka fa wannan turban so ina ganin bai cancanta a maida ta musamman ranar da aka bada hutu ta kan yima ko kuma faruwar soke wannan zabe ni banga wani abun alfanu koko abun da zai burge jama'a cikin wannan ba
Muhammad Sa'idu Mai Dalailu ka shirya wannan taro inda kake ganin ranar nan na da muhimmanci wasu kuma tambar suna cewa kawai siyasa ce kawai ake so a yi amfani da ita saboda APC ta zarce a zabe mai zuwa
ito duk wanda ya fada haka yayi san zuciya gaskiya idan zamu dan wayewaya baya kadan shi an ce shekara ranar demokradiya shekara 1999 29 ga wata fa ita bace ranar ga demokradiya wannan rana da aka soke zaben marigayi MQO Abiola ita tafi dacewa da a ce mata ranar demokradiya
shin zaben Abiola ne ko kuma zabe ne dai da aka yi 12 ga wata tunda ai ba ma san da sakamakon zaben ba a tuno kuma ma wanda ya adawa shi Bashir Tofa ba
wato abin da yasa na ambaci sunan saboda
duk ba adawa bane ma zance dan takarar da yin jam'iyyar da ya tsaya SDP ne da NRC lokacin
SDP ne da NRC abin da yasa nayi barat na ambaci sunan wannan bawan Allah shine jagorar wannan tafiya a wannan lokacin saboda shine dan takarar shugaban kasa. So ranar ta fi dacewa da cewa ta cancanci cewa ayi wannan abin ba dan wai dan shi ba, saboda zabe ne da ƴan Najeriya suka fito kwansu da ƙorƙatarsu. Babu bambancin addini, babu bambancin kabila, babu bambancin bangaranci, aka fito aka yi bai daya, aka zabi wannan jam'iyyar ta SDP a wannan lokacin, wanda shi MK Abiola yake jagora.
Haji Mahazu Lambo, kaji kuma abinda shi Muhammad Mai Dala'ilu ke cewa.
To ka san kamar yadda na ce maka, kowa da irin fahimtar shi. Ni dai a fahimta ta, in har ba a yaba ko girmama Janar Shehu Musa Yar'Adua ba, da shi da mataimakinsa na wannan lokaci, ba ko za a yaba mu Abiola akan cin zabe ko neman alamar cin zaben June 12 da aka soke ba.
Me ya kawo maganar Shehu Yar'Adua a nan, tuno mana me ya faru a wancan lokaci?
To a wannan lokaci ai sai da aka soke zaben Janar Shehu Musa Yar'Adua, daga Ibadan Shehu Musa Yar'Adua ya fara cin zabe, wanda shi yayi kokarin ya tabbatar da demokradiyya a wannan lokaci ta tabbata. Alhamdulillahi mutane sun fito sun yi zabe, aka soke zaben shi dan saboda waɗansu dalilai. Ban ga dalilin da za a ce shi Abiola da Babagana Kingibe an masu waɗannan karramawa da girmamawa ba, wacce ba a yi ma Yar'Adua ba, kuma wacce ba a yi bai kamata a shi ma Yar'Adua a yi mashi ba.
Wato ma'ana tunda shi ma dai kusan ya rasa ransa a wannan tafiyar.
Ai daga wannan zaben da yayi aka soke zaben aka kama shi a kulle, wanda har ya rasa ransa.
Muhammad Mai Dala'ilu, gashi nan Ma'azu Lambo ya kawo wani misali, ya ce ba ma zaben shi Abiola kawai aka soke ba, amma soke wani zaben a zamanin soja.
Eh to muna girmama shi Janar Shehu Musa Yar'Adua, ya cancanci yabo, amma ya tuna fa cewa wannan ba zabe bane na kasa gaba daya, zabe ne na ainihin jam'iyyarsa, ba zabe bane da aka shirya na kasa gaba daya aka soke. To abin da ya kamata shi alaji wannan kuma zabe ne da aka yi, wanda dukkan gaba daya ɗan kasa gaba daya suka fito suka yi bai daya, suka nuna inda alƙiblar su take. To shi yasa abin da yasa muke ƙara faɗi ma cewa wannan rana dai tafi cancanta daga ranar demokradiya.
Ma'azu Lambo, me zaka ce? Ya ce wannan zaben na Abiola na Shehu Musa Yar'Adua bai kai darajar shi zaben Abiola ba.
Mallam Nazir, ina so ka gane cewa alamar ƙarfi fa tana ga mai kiba. An tabbatar da Janar Shehu Musa Yar'Adua yanda ya lashe zaben sa na primaries na jam'iyyar SDP a wannan lokacin. Tamkar ya lashe zabe ne na ƙasa baki ɗaya, domin a wannan lokacin ba wata jam'iyya mai ƙarfi, ba wani ɗan takara mai ƙarfi da ya kai Janar Shehu Musa Yar'Adua a wannan lokacin. Saboda haka ana ganin tabbas inda ya zama ɗan takarar jam'iyyar SDP shi ne kuma ɗan takarar da zai ci zaben shugabancin ƙasa a wannan lokaci. Kamar yadda na gaya maka, wannan lokaci da aka soke zaben Janar Shehu Musa Yar'Adua, an zo an soke zaben Abiola. Shin menene dalilin da za a girmama shi Abiola, wanda yake a wannan lokacin yaro yake ko kuma yana mabiyi ne ga shi Janar Shehu Musa Yar'Adua, shi da ba za a girmama shi ko kuma a yaba mai ba?
Muhammad Mai Dala'ilu, akwai kuma waɗanda na ji suna cewa ai wannan zaben ma an yi kuma dama jam'iyyar SDP ne wancan lokacin da jam'iyyar NRC, inda NRC Bashir Usman Tofa ya tsaya takara kuma ba sanar da zaben ba, amma ba ma ji ana kiran ma shi Bashir Tofa a wannan magana.
To ai ita tafiyar za ka ga cewa ko shi Bashir Tofa ɗan jihar Kano ne, a ita jihar shi ta Kano ma kanta a wannan zaben, a sakamakon da ya fara fitowa, wane ne ci jihar Kano? Ai akwai sakamako da suka fara fitowa. Shi ita jam'iyyar SDP a wannan lokacin, Chief MK Abiola da Kingibe da yake mara masa baya, su suka ci ita jihar da Bashir Tofa ma ya fito. To kaga magana Bashir Tofa ai ba za ka tsaya kai ta cewa ba, da saboda ita jihar kanshi, jihar tashi ta kanshi, su ɗannan ba Allah su suka ci. To da haka magana a ce Bashir Tofa su ne jagora kuma su suka kai ga cin zabe, da haka su za a kira.
Wasu kuma duk da haka suna cewa zaben, misali an duba zaben 2015, duk da an yi haɗaka jam'iyyu da dama daga yankin arewa kudu maso yamma, jam'iyyar ACN ita ta haɗe da sauran jam'iyyu aka yi APC ɗin nan, ƙuri'un da aka samu kusan kamar ma rabi-rabi ake da jam'iyyar PDP a yankin. Shi yasa ake ganin yanzu PDP ta farfado, gara a ƙara ɗinke wannan barkar a jawo mutanen kuma tafi. Yasa ba wai ranar an damu da ita bane, kawai ana so a yi amfani da ita ne saboda siyasar 2019.
To wai ni duk abin da aka ce ko ma me za a ce, idan ka duba, idan kana da kyau aka ce ka ƙara da wanka, idan Janar Buhari ya ga cewa waɗannan mutanen da suke ganin cewa ɗansu ne ya kai ga cin zaɓe, aka rushe wannan zaben, aka tsaida fito da sakamako, sai wani bawan Allah ya zo yanzu wanda ba nasu ba, Hausa Fulani ne, yace kai wayannan mutanen tun wancan lokacin kuma kullun tun daga lokacin da aka soke wannan zaben har ya zuwa rana mai kamar ta ranar da General Muhammadu Buhari yace ya maida wannan rana ta zama ranar demokradiya a kasar nan, a koyoshi a kullun mutane daban-daban suna fitowa suna korafi akan cewa waccan ranar ta junta ta cancanta, waccan ranar tun daga lokacin da Obasanjo ya hau mulki har yau hakan nan, tun daga lokacin da aka dawo demokradiya. Allah Ubangiji ya sa ba wani wanda Allah ya nufa da karrama wannan rana ya dawo da rana kamar yadda mutane suke kuka a kasar nan, ba Yarbawa kaɗai ba, har mu Hausawa muna to ba za'an ba wani Yarbawa bane kaɗai. Kano kasar Yarbawa ce, inda shi Abiola da King Giba suka ci. To in ka duba abin, kar a yarbancar da maganar.
To ka ji Mu'azu Labo ya ce kada a yarbantar da wannan, ana ganin kamar kai watakila yana ga ka yarbantar da abin.
To ni ai maganar ra'ayi ce a matsayina na ɗan Najeriya, wanda idan al'ummar ƙasar nan za su duba su gani junta ta taimake wasu, tunda shi ƙila ya yi ne don ya saka masu da alheri don alherin da ya samu na dalilin junta, domin ba dan dalilin junta ba da Ubas da Abacha ba zai shugabancin ƙasar nan ba, da Abacha bai shugabancin ƙasar nan ba, da Muhammadu Buhari ba zai zo ya rike PTF ba, da Muhammadu Buhari bai rike PTF ba, wallahi ba za a man arga an manta da shi. Wannan PTF da aka bashi ta farfado da shi, da ta farfado da shi ya zama mutum ya ga yayi karfi ya abun nan ya ja mutane
mutum yayi shugabancin soja ce bai zama mutum ba.
To shugabancin
kuma ana zamanin da ake tsoron soja fiye da yanzu.
Shugabancin soja bayan ya gama shugabancin soja shekara nawa yayi a kurkuku, shekara nawa yayi a prison. So abun da nake so ka gane, an manta da waye Muhammadu Buhari a wannan lokaci, amma bayan June 12 da Allah ya ba Abacha, Jalsana Abacha din nan ya zo ya ɗauko shi ya bashi PTF da aka bashi a nan ya gwada waɗansu abubuwan da jama'a suka ji daɗi, 'yan Najeriya suka ji daɗi, har ya fito yanzu takara ya yi kusan sau biyu zuwa sau uku, Allah bai bashi ba, yanzu Allah ya tabbatar mai da shi. Saboda haka ya mai da biki ne. Amma in ba mai da biki ba, ni ban ga amfanin wannan rana ba.
Kaji Muhammad mai dalilu, shi Mu'azu Labo ya ce kamar tukuici shi shugaban Muhammadu Buhari ya bawa junta.
To bari na ansa abin da ya ce na janar Muhammadu Buhari. Janar Muhammadu Buhari tun da ya rike mukamai a soja, ba mukamin da ya rike da bai takarwa gari a cikinta ba. Daga gwamna da ya yi, daga GOC da ya yi, daga ministan man fetur da ya yi, har ga zuwa ga PTF din da ya ce. So PTF din da ya yi, an ce ya yi sata ne? Ba a ce ya yi sata ba. Ba a taɓa zama an ce ga inda janar Muhammadu Buhari ya yi sata.
Mana cewa ya yi sanadiyar soke zaben junta, Allah ya kawo bayan mulkin Shonika, Allah ya kawo Abacha, ya zaƙulo shi Buhari ya ba shi wannan damar. Shi ya sa farin cikin ra'ayin fashi Mu'azu Labo kenan, farin cikin hakan ya sa Buhari ya sakawa ranar da wannan karama.
A'a, in ya dube ta wannan bangaren, wannan kaga ra'ayin shi ne. Amma ta bangaren cewa kullum a ƙasar nan mun nuna cewa yanzu wannan taro na wannan kungiyar ne, kabilu ne guda 372. A kullum in kana ganin cewa kai kabilarka ta fita wani, kuma idan kana kai zaka karama kabilarka ce kadai, kamar yadda wai zaka ga cewa okay, ba Fulatani ne ba Haushe ne, don haka duk abin da bai shafi wata kabila ba ruwan shi da ba haka bane. Janar Muhammadu Buhari na kowa ne, na kowace kabila ne, dan kuma kowace kabila ne. Shi yasa ya duba ya ga cewa ta ina za a dan warware wasu abubuwa waɗanda wasu suka yi daga baya, ya kawo ma ƙasar nan yau kabilanci da muke cikin nan, da babbancin addini da muke cikin nan, da a wancan lokacin da muke ciki babu shi. So kaga yana kokari ne ya dawo da ƙasar nan turbar da ake ciki, shi yasa ya wannan abu.
Mu'azu Labo, kai me zaka ce masa, dan ya nuna kusan maganganun da ka faɗa shi ba haka yake ganin kai watakila kamar kai kaɗai ne kake ganin lamarin a haka.
To ni na san cikin bidai za a yi ɗaya, in bai mai da biki ba ya yi daya daɗa ma waɗansu 'yan yankin don su samu daraja da martaba ga 'yan uwansu ƙabilunsu. In ko ba don haka ba, to ni ban ga dalilin girmama wannan rana ba. Najeriya ƙasa ce dunƙulalla, muna fata kuma ta ci gaba da zama a haka a dunƙule, ko Inyamuri ko Bayarabe ko Bahaushe, muna fata waɗannan ƙabilu guda uku da su ne manyan ƙabilu a ƙasar nan za mu ci gaba da haɗa kanmu don mu jaddada zaman ƙasar nan dunƙulalla. Amma ina so Malam Nasiru ka tuna cewa wannan
maganar Juntov akwai abubuwa da an yi su a ƙasar nan da sun fi maganar Juntov din nan daraja da martaba gwamnatin nan ba tai ba kuma duk yanda muke san Abiola ina jin ba mu kai Obasanjo san shi ba tunda dan uwansa ne daga yankin sa yake berebe ne dan uwansa amma har Abiola ya shekara har Obasanjo ya shekara 8 yana mulki a ƙasar nan shonakan yayi Abiola yazo Obasanjo yazo yayi cikin su ba wanda ya tunanin ya ba wannan ƙasa wannan rana muhimmanci sai mu dan arewa baban mu koko kakan koko shugaban mu to na ga ya maka cikin bidiyo da daya dan ichi menene aka ce baya faduwa dan ko baya faduwa ƙasa banza in dai ba idan mai da buki na farfado da daraja Muhammadu Buhari ba daga zamanin Peter da Abacha ba shi zuwa yau to an yi ne dan a daukaka wani a yankin ya zama uba jagora ya ƙara samun magoya baya wannan na mun dai haka ne na aminta na haka
wai ne wannan wata kila in ba ka ambaci suna ba su ba za su gane ko ni ma ban gane abin da kake nufi ba
eh to ko da yake ba bayyana sunan bane wani abu kowa ya riga ya san tafiyar nan da ake yau mai girma shugaban kasa ya je ya ce kada a rushe shugabannin jam'iyyar sa daga baya wani daga yankin that is Bola Ahmed Tinubu yazo ya ce a rushe aka yadda a rushe to in an yi ne dan a ƙara mai girma falilallahi alhamd dan ya fi wani domin a yanzu idan ka lura mukamin da General Obasanjo ya rike a ƙasar nan ya ninninka abin da Bola Tinubu ya yi a kudu maso yamma to a yanzu Obasanjo kuma ya fito yana adawa da wannan gwamnati in ba an samu hanyoyin da za a ɗaukaka Bola Tinubu ya karɓi ga mutanensa fiye da Obasanjo ba to kai ka san akwai uwa da wabi akwai matsala
to Muhammad mai dalilu ka ji an ce duk tafiyar ma ta Bola Tinubu ce kamar ana so a sashi ya zama shine sarkin siyasar ƙasar Yarbawa
to ai ba a tafiya ba jagora shi Obasanjo da yake faɗi Obasanjo ya daina cewa Obasanjo ya rike mukami kaza Obasanjo ya rike mukami kaza a mukamin da ya rike me yayi banda tabargaza so dan haka ba maganar Obasanjo muke ba yanzu
tun yayi shekara 8 yana mulki sannan a ce yayi tabargaza
malam kada dai a bar dai kaza cikin gashin ta
duk da ba wai maganar ma muke ba a ƙarshe daga badi in Allah ya kai mu wannan rana ta 12 ga Yuni za ta ci gaba da zama ranar demokradiya wannan shekarar zan iya cewa yankin Yarbawa ne kawai suke hutu sauran jihohin Najeriya gaba daya ba sa yin hutu don karrama ranar
ito rana ce da ƙasa yake cikin tsarin kundin tsarin ƙasa na cewa a karrama wannan rana kuma rana ce da duk mai son demokradiya a Najeriya zai karrama wannan rana wai mu Hausa ne ni ba Hausa ne da nake wannan magana me yasa za a karrama wani abu da wani bangaren kasar nan suke jin cewa an yi musu ba daidai ba ma su kade ba duk wani wanda ya fito yayin zabe har mutanen Kano da suka zabi Abiola wanda suka bashi ƙuri'a basu ba ma dan su ba suna so a karrama wannan rana dan haka muna karrama rana kuma za mu ci gaba da warka kuma shekara mai zuwa da za ta zo idan Ubangiji Allah ya kamo bikin da za a yi na karrama wannan rana sai mere Ubangiji Allah
ne wazu labo don saboda ba karrama ba ka karrama rana ce na ga har gingidi ma kai ka fara yi
to ni ai abun ma da nake tunani da karrama wannan rana da girmama waɗannan mutane shin wai ma an bi due process an bi ka'idojin da ya kamata a bi babban abun da ya kamata mu gani kenan shin ya shiga cikin kundin ba kundin tsarin mulki ba
yana nufin gazette
so, ya shiga gazette na ƙasa
an bayar an rubuta shugaba ya bada umurni ayi haka
shugaba ya bada umurni National Assembly ta aminta mu idan an bi ka'ida an yi to duk yanda kake adawa wani dole ne da mai ta rayuwa kaga abu kana san abu wani baya so a mu a tunanin mu ranar da ta kamata a ficen a girmamawa ita ce wacce rana amma tunda an juya ta koma wannan rana ai mu mabiya ne
malamai mun gode kwarai da gaske mun tattauna ne da Alhaji Muazu Lambo wanda bai yadda da cewa ranar 12 ga Yuni ita ta dace da ranar demokradiya mun gode kwarai
madalla
shi kuma malam Muhammad Sa'idu mai dalilu wanda yake cewa ranar nan fa ita ce dama ya dace a ce ranar demokradiyyar Najeriya ce Muhammadu mun gode kwarai
to mun gode malam Nasiru
a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma Usman Kabara da ke jagorantar wannan shiri Nasiru Adamu Alika yake cewa assalamu alaikum
idan ka lura ba dan ka manta ba ba kuma mun ko
Mun gode Nasiru da tawagarka. Sannan kuma kar a manta mako mai zuwa za mu ci gaba da magana cewa matasan Najeriya sun shirya da mulki dan kawo wannan tesan yi shi sa muka dauke shi a yau. Mun gode kwarai. Yanzu kuwa sai mu tafi ga.
Sai ga daga ƙarshe mu je ga ɗakin girkin Hajiya Sadiya Abdalla.
Wayo Allah tuwo.
Assalamu alaikum, Sadiya Abdalla daga nan Katsina dake magana. To a yau a kitchen din namu kaza za mu soya, amma wannan kazar da za mu soya ita ai sai an mata allura tukunna. Kada uwar gida ta yi tunanin wai allura saboda ciwo ne, a'a, allura za a yi mata wannan saboda lafiya. Uwar gida ta biyo ni kitchen ta je inda za mu yi wannan soya kaza wadda ake ma allura. Daga farko uwar gida ta tanaji kazarta, za ta tanaji jinjarta, citta danya, da kuma tafarnuwa ita ma danya, da attarugu. In bata sa attarugu ba tana iya nema akwai wani kamarun pepe yana nan, shi yawanci yare ke saida shi, kamar attarugu yake busasshe shi, yana da fada sosai, yana da yaji. Sannan da maginta za ta tanada, sannan da cardamom, wannan abu da muka yi magana mai kamar gyada din nan, yana nan mai kamar gyada tsanwa haka, shi to shi, da kuma star anise shi ma nan kamar star haka, wannan abu yake yana da kanshi sosai. To uwar gida ta iya tanada wa'innan. Akwai kuma wanda za ta na, in ba da su za ta yi amfani ba, wa'innan da yake kashi biyu ne, tana iya neman abin nan ɗinta na ana a ta danya, da ɗan doya, wannan da kanunfari, sannan kuma da rosemary. To wa'innan tana iya tanada su suma daban, ya danganta ga wanda za a yi irin ɗanɗanon da uwar gida take so a yi. Daga farko dai idan ta tashi uwar gida kamin ta yi wannan abu na kaza, kwana biyu kamin ta yi, ya kamata ta hada wa'innan abubuwa, za ta jika su ne. Wannan jikawar da aka yi kamar yadda nake gaya ma uwar gida cewar jikawa ake don su jika sosai, da suna ƙara fiddo da ƙanshin abu da ɗanɗanon shi. To idan uwar gida ta tashi, in ba na suna ana'a take so ta yi ba wannan, na cardamom za ta yi, na star anise, da citta ɗanya, da tafarnuwa ɗanya. To sai ta same, sai ta sa ruwa kaɗan a roba, ba da yawa ba, saboda kaza ai ba kwari ke gare ta ba. Kuma allura za a yi ma kaza, ruwan da za a ɗiba a tsira ma kaza allura ba wani yawa gare ba. Ruwa kaɗan za ta sa, sai ta jika wa'innan abubuwa, da cardamom ɗin, da star anise ɗin, da ɗanyen cittarta, da kuma tafarnuwarta. Sai attarugun idan ta tashi jefa shi za ta yi a ci ma cikin ruwa, amma ta dan sa cokali mai yatsu ta dan huhuda shi haka, yanda zai rika ruwan zai rika shiga jikin shi, yana fiddo kanshin shi da dan yaji yaji. Sai ta sa, idan kuma ba attarugu za ta sa ba, wannan kamarun pepper nan za ta sa, yanda yake haka ta dan daure shi tunda busasshe ne, sai ta jefa ko guda ɗaya ko biyu, ya danganta yanda take son yajin shi. To sai ta bar shi ya kwana biyu a jike. In ya kwana biyu a jiki zai jika sosai. To idan uwar gida ta tashi anan, sai ta dauki wannan abin ta jika bayan an kwana biyu, ranar da za ta yanka kazarta ta gyara, sai ta yanka ta, ta gyara ta, ta wanke, sai ta tsane ta, batta a tsane, sai ta dauko wannan abin da ta jika, sai ta dora kan wuta, sai ta sanya magi isasshe yanda zai ji sosai, yanda idan aka sa magin ai ba wani abu za a ƙara ba, komai za a yi ba, tunda allura za a yi ma wannan kaza da wannan ruwa. To sai ta sa magi ya ji sosai, in ta sa shi ya ji sosai rau, sannan in ta tafasa shi ya tafasa, sai ta kashe. Idan ya sha iska sai ta tace. In uwar gida ta tace, sai ta samu sirinjinta. Akwai wanda sirinji da ake cewa babba, wanda ake cewa da ake ma allurar doki, wani babba na nan. To ko shi ta samu, ko ko normal sirinji ta samu, ta sai sabo abinta. To shi za ta zo tana tsotso wannan ruwan nan da ta tace, sannan ta samu kazarta ko ina ta rika bin kazan nan, ko ina tana tsitsira mata, ko ina ta tsitsira mata, duk ta bi kazar ta gama tsitsira mata komai. To idan ta gama, sannan sai ta kawo mai kadan a cikin tukunya wannan da bata kamawa non stick din nan. Idan ta dan sanya dan manta kadai, sai ya dau zafi, sai ta rika sa wannan kazan nan daya bayan daya, tana sanya ta a ciki. Idan ta sa ta a ciki, tana yi tana motsawa gaba daya, sai ta batta ta rage wuta a hankali, za ta ringa tsatso ruwanta da komai. Idan wannan ruwan ya tsatso, zai kara koma mata, sai ta tsotse gaba daya kaf, ruwan ya tsane duka. Sannan sai uwar gida ta kawo mai, ta sa daidai inda zai dan rufe kazai, sai ta sa ta kara wutar sosai, tunda da can ta rage, sai ta kara wutar sosai, sannan sai ta soya.
To mun gode Hajiya Sadiya sai mu ce kan yanzu kan duka-duka anan zamu sallama Ahmad da
Hafsat dan mai sauri
sai kuma Daniel Brown da ya bada umarnin shirin da engineer mu ne Mr. Skip News mana Ahmad kabar nake cewa a cigaba da kasancewa tare da mu a koyo shi a kuma yanar gizon mu a saurari waɗanda ba a taurara ba a baya mun gode Usman din ke cewa mu zama lafiya Go, go, Bambino.